بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي أشرين دبقوا قواتاً ذو الحجة Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 3 ga watan May 1997 idan ba a manta ba mu gushe ba muna tattauna mas'alar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo akan cewa ya halatta a daga hannu a lokacin ainihin yin addu'a ga mamaci ko kuma a wani hali na ainihin addu'a a wuraren da aka samu ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan sai ya kama da cewa amma bai halatta mutum ya fuskanci alƙibla ba lokacin ya fuskanci wata jiha in ba alƙibla ba ma'ana lokacin da zaka yi wa mamaci addu'a ko kuma duk addu'a da zaka yi to ka juya ka kalli ainihin alƙibla to dangane da kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama malam ya kama da cewa manyan malamai guda uku al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad sun tafi akan cewa idan an zo za a yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a sai a fuskanci kabarin a yi mishi sallama sannan kuma an zo sai a juya kalli al-Qibla sai a yi mishi salati amma al-Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa da wajen yin sallamar da wajen yin salatin duk baki ɗaya al-Qibla mutum zai fuskanta to bayan ya kawo zantuttukan da malamai suka faɗi akan haka sai ya ce na'am istadalla ba'dhum ala zalika bi hadith ibn Abbas an samu wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da hadisin Ibn Abbas dangane da cewa da wajen sallama da wajen addu'a din duk baki ɗaya wato wajen sallama za a fuskanci kabari wajen addu'a kuma za a fuskanci alqibla to wasu sun kafa hujja da hadisin Abdullah dan Abbas qala Abdullah dan Abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi quburil madina manzon Allah ya gilma sai ya wuce kaburbukan madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya fuskanto kaburbukan da fuskar shi fa qala sai ya ce assalamu alaikum ya ahlal quburi amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗanda ke kwanta cikin waɗannan kaburbuka yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta muku antum salafuna ku kun rigaye mu wa nahnu ala al-athari mu kuma muna nan tafe mu ma akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 156 wa ad-diya'u fil mukhtara da al-imam ad-diya'u al-maqdisi a cikin littafin shi al-mukhtara a cikin ainihin wato a lamba ta 57 shafi na 192 a cikin ainihin wato juz'i na farko min tariqi at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir ta hanya al-imam at-tabarani a cikin littafin shi al-mu'jam al-kabir a cikin ainihin wato lamba hadisi na 12613 wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hasanun gharibun wannan hadisi ne mai kyau amma kuma ya zo ta hanya ɗaya ne قلت ني محمد ناصر الدين الألباني ألباني من التافي سيئتي وفي سنده قابوس بن أبي الظبيان أتكين إسناد وانا حديثي أكوي وانا متمسونا قابوس بن أبي الظبيان قال النسائي الإمام النسائي ليس بالكوي بامتنى مكرفي بأوجا كرقوم غنشي وقال ابن حبان الإمام ابن حبان رديء الحفظ وانا متنينا دلالة تتير hadda yanfaridu an abihi bima la asla lahu yana yo labarai yana karbo maganganu yace daga mahaifin shi ya samu su kuma a bincika a ga wannan magana ba ta da asali daga mahaifin nashi sa'annan a sake bincikawa sai a ga shi kadai ne ya faɗi wannan magana ya danganta ga mahaifin shi qultu ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani yace wa hadha min riwayatihi an abihi to wannan hadisin na daga cikin hadisan da Qabus yace ya ruwaito daga mahaifin shi Abu Zabiyan sai yace fala yuhtaju bihi dan haka ba za a kafa hujja da shi ba domin yana dibo maganganu ya danganta ga mahaifin shi kuma sai a bincika a samu ƙarya ne wala'alla tahsin at-Tirmidhi li hadisihi hadha inma huwa bi'tibari shawahidihi me yuwa Tirmidhi da yake wannan hadisi nashi hadisi ne mai kyau to ya lura da hadisin ya zo ta wasu hanyoyi ne daban fa inna ma'anahu sabitun fil ahadithi sahiha, domin ma'anar wannan hadisi ta tabbata a cikin wasu ingantattun hadisai. Wa kad ma ba qariban dhikru qismin tayyibin minha, nan kusa ba da dadewa ba an ambaci wasu da yawa masu dadi daga cikin su. Illa anna qawlahu fa aqbala alaihim bi wajhihi, sai dai maganar kawai da yace sai annabi ya fuskanci kaburbukan da fuskar shi munkarun, to wannan magana munkara ce, a bar kyama ce. Li tafarrudi hadha dha'if bihi, saboda wannan mutum mai rauni shi kadai yayi wannan riwaya. A sauran riwayoyin da muka karanta a baya babu cewa fa aqbala alaihim bi wajhihi, amma a cikin wannan riwaya sai aka samu mutum mai rauni ya ruwaito ta shi kadai, kuma ya ruwaito abinda sauran mutanen kirki marasa rauni basu ruwaito ba, dan haka sai a ce munkar. Misali, dukkan mutanen da suka je suka ci kasuwa suka zo sai suka bada labarin cewa yau kasuwa ta ci ta tashi lafiya lau, sai wani mutumin banza kwaya daya ya zo ya ce yau kasuwan nan babu irin yakin da ba a yi ba. Ko da mutumin kirki ne kawo wannan magana, za a yi shakkarta, domin duk mutanen da suka ci kasuwa sun zo sun ce an tashi lafiya lau, sai wani mutum ya zo ya ce a'a ba a tashi lafiya lau ba. Ko da mutumin kirki ne za a yi shakkar maganar shi, ina kuma ga mutumin banza. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Kaza waɗannan ka'idoji na ilimin hadisi kowa yana aiki da su a aikace a harkokin rayuwar shi. To amma in aka ce al'amarin ya shafi fannin ilimi ne, saboda za a tunkuɗe maka wani abu da ka gada iyaye da kakanni, to anan ne ake samun matsala da kai. In ba haka ba, kowa aka kawo mishi labari indai mutumin kirki ne bincike yake yi. Mun fahimci wannan da kyau? Domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya ku mu'minai, idan wani dan banza ya zo muku da labari ku yi bincike. An tusibu qauman bi jahalatin, dan kar ku afkawa wasu mutane da rashin sani. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimina, ku wayi gari akan hukuncin da kuka zartar kun yi nadama. To mafi yawancin mutane in ka lura da su a yau sun shige wannan aya, ba bayanta suke ba, ba sa sauraron ta. Duk labarin da aka kawo maka kai kuma wai sai ka je kai ma ka ci gaba da dorawa, to ba haka musulunci yace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yace mutum ya zama tantagaryar makaryaci, ya zama duk abin da ya ji labari shi ma ya je ba da labari. Duk abin da ka ji kai ma ka je ka ba da labari, annabi yace kai tantagaryar makaryaci ne. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Allah ya shiryar da mu. Idza arafta hadha, al-Sheikh al-Albani yace in ka san wannan, faqad qala al-Sheikh Ali al-Qari fi mirqat al-mafatih, to ka sani da cewa al-Sheikh Ali al-Qari ya faɗi a cikin littafin shi Mirqatul Mafatih a cikin mujalladi na 2 shafi na 407 yace fihi dilalatun ala anna al-mustahabba fi halis salami ala al-mayyit, a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa abinda ake so ga wanda yaje ziyaran mamaci, in zai yi mishi sallama, an yakuna wajhuhu liwajhi al-mayyit, to ya sa fuskar shi ta fuskanci fuskar mamacin. Wa an yastamirra kadhalika fi du'a'i aidan, haka kuma zai zarce wajen yin addu'a ma. Wa alaihi amalu ammatil muslimina, yace dukkan musulmi ko ina ka je haka zaka samu suna yi, in sun yi wa mamaci sallama sai kuma su tsaya ainihin suna fuskantar shi su nemi shi addu'a. Abinda shi wannan malami yace kenan, khilafan lima qalahu ibn hajar, sabanin zancen da ibn hajar ya fadi, min anna sunnata indana, ibn hajar yace mu kuwa sunna a wurin mu, annahu fi halid du'a'i, idan mutun ya shiga halin zai wa mamaci addu'a, yastaqbilu al-qibla, to zai fuskanci al-qibla ne, kama ulima min ahadisa ukhra fi mutlaqid du'a'i, kamar yadda aka fahimci haka daga wasu hadisan daban wadanda ainihin suka zo akan wasu al'amura na addu'a. Ma'ana shi wannan malami Ali al-Qari yana cewa da wajen addu'a da wajen sallama ga mamaci duka fuskanci fuskan mamaci, amma shi Ibn Hajar yace a'a, ka fuskanci kabarin mamaci sanda za ka yi mai sallama, sanda za ka yi mishi addu'a kuma sai ka juya ka fuskanci al-qibla. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, Albani mai littafi, sai yace wa fi hadha al-istidlal nazarun zahirun, yace wannan kafa hujja da Ali al-Qari yayi, to magana ce wadda take abin a dube ta domin ba daidai bace. Iz, domin kuwa laysa fil hadisi illa iqbaluhu sallallahu alaihi wa sallama bi wajhihi ala al-qubur, a cikin wannan hadisi kadai abinda aka ba mu labari annabi ya fuskanci waɗannan kaburbuka. Wa ammal iqbalu ala wujuhil mauta, amma cewa annabi ya fuskanci fusakun mamatan, fa shay'un akhar, wannan wata magana ce daban, wa huwa yahtaju ila nassun akhar ghairi hadha, dan haka wannan magana ta Ali al-Qari na buƙatar a kawo mana wani nassi daban.
sai ya ce wa haza min mala a arifuhu, wannan magana ban san asalinta ba. Cewa sai ka fuskanci fuskan mamacin daidai wa daida, sannan za ka yi mai sallama. Ya ce to babu wannan a cikin hadisin, domin yadda da ya zo a cikin hadisin cewa annabi ya fuskanci kaburbuka. Fuskantar kaburbuka daban da fuskantar fuskan mamata. Mun fahimta? Abin da ake so a ce maka kar ka sake ka faɗi abin da ba haka yake ba. Abin da ya zo a cikin hadisi annabi ya fuskanci mamata ya musu sallama. An fahimci wannan da kyau ko? Wannan kenan. Shi malamin da ya zo sai ya ce annabi ya fuskanci fuskar mamata. To an yi ƙari ko ba yi ƙari ba, domin akwai bambanci tsakanin fuskar mamata da kuma ya fuskanci mamata. Ta iya yiwuwa ya zo wucewa ta bayan kaburbuka ya fuskance su, kun ga ya fuskanci bayan mamatan kenan. To in ka ce a'a ya fuskanci fuskar su, to kuma ka kawo wani abu daban sai ka kawo nasi. Duk abin da baka da nasi, Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kar ka kutsa abin da baka da ilimi a ciki. Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu zalika kana anhu mas'ula. Allah yake da jinka da ganinka da zuciyarka, ranar alkiyama ko kai ne dan aljanna na fari fa ka sani da cewa ba za ka shige ba sai an yi maka hisabi akan su. Ya kamata kowa ya san wannan, kar ka yaudar kanka. Ji, annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya ji ganawa da wasu mutane suke ba tare da izinin su ba, sun kebe gefe guda suna sirri, kai kuma sai ka lallaba, lallai sai ka ji abin da suke faɗi. Manzon Allah ya ce ranar alkiyama za a narka dalma a dura a cikin ainihin wato kunnan mutum. Ko a nan duniya aka narka dalma aka dura maka a kunna, ya za ku wanye? Sai dai uwarka ta haifi wani ba. Dalma, dalma da ka sani, dalma ta albarushi na bindiga, a narka ta a dura maka ruwanta ta fasashe din nan a kunni. To yanzu ka durar da mutane haka ne, kana kiran wani kuna gana sai ga wani ya sa kunni, lallai so yake sai ya ji abin da ake faɗi. Da ana son ka ji ai da an yi magana a cikin jama'a. To haka gani, haka zuciyarka, ma'ana zuciyarka din nan duk abin da ta kudirce na aqida sai an bincike ka akai. To mun gabatar da cewa ko kai ne dan aljanna na farko, za a yi maka tambaya akai dan ka san cewa wai kar ka yaudar kanka, don ba za ka taɓa wucewa ba ka shiga aljanna ko wane ne kai sai an yi maka hisabi akan waɗannan abubuwa, sai dai in Allah ya yafe maka. To shi yasa za ka ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, mun karanta hadisi a nan, aka ce in suka zauna sai su yi shiru kamar an ɗora musu tsuntsaye aka. Saboda me? Saboda natsuwa. Mutumin da aka ɗora mishi tsuntsu aka, in ya surutu yana cakaki tsuntsun nan zai tashi, in ya kaɗa kanshi tsuntsun nan zai tashi. Saboda natsuwa sai su yi shiru, sai in annabi ya yi zance sannan za su. Haka muke a cikin majalis ɗinmu, in an zauna wurare haka ake saboda Allah, to a gyara mana. Yanzu duk wanda ke kabari ya tabbatar da waɗannan abubuwan da ake faɗi, gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, shi ya tabbatar da haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Falhaq Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce a ƙashin gaskiya dai, annal hadisa law sabata sanaduhu lakana dalilan wadihan. Wannan hadisi ko da a ce isnadin shi ya tabbata, to da zai zama dalili ne kadai karara, ala dalili ne annal marra bil quburi yastaqbiluha bi wajhihi hina salami alaiha wa du'a ilaha. Dalili ne wannan hadisi ko da ya inganta akan cewa wanda yazo zai wuce kaburbuka zai fuskanci kaburbukan nan da fuskan shi wajen yi musu sallama da kuma wajen yi musu addu'a. Kaifa ma kana listiqbal, di yadda ya fuskanta, di yadda fuskantar ta kasance. Wa hasbu ma yattafiqu duna qasdin liwujuhil mauta, kuma di yadda ainihin al'amarin ya faru haka zai fuskance su ba tare da sai ya ce sai ya fuskanci fuskokin su ba. Wannan maganar fa in ma da hadisin ya inganta ne, amma wa sanadu dha'ifun, amma tunda ya zama isnadin wannan hadisin bai inganta ba, kama sabaka bayanuhu, kama yadda bayani ya gabata, fala yasluhu lil istidlali bihi aslan, to hadisin ma ba zai zama a kafa hujja da shi ba kenan, tun asali, tunda dai bai inganta ba. To kaga inda ake samun matsalar kenan. In baka yi ilimin hadisi ba shekarar ka 60 kai ne malami, duk anguwan nan rana ɗaya malam ta kafe ta tashi aiki, saboda duk karatun bera ne akan ka, duk tatsuniya ce akan ka, abubuwan da ke kanka ba za ka iya tace menene daidai menene ba daidai ba. To sai ka yi gini akan ko menene yake hannunka, me yiwa abin da ke hannunka din nan ba daidai ba ne, shi asalin ba daidai ba ne, to kuma reshen da aka kafa akan shi zai zauna ba? Zai zauna ba. Shi yasa muke cewa mutane wallahi malanta, an kai shekara 30 kana malanta, aka zo da abin da baka sani ba, shikenan ka hakura Allah ya baka ladan waɗannan shekaru, ko ma ka rinka siyan yalo da atarugu da tattasai kana kasawa, ya fiye maka alheri da ka ce za ka yi malanta akan abin da yake kuma lallai baka da ilimi akan shi. Ƙarshenta a cikin mako guda sai ka ɓata duk malantar da kai shekara 30, saboda mas'alar ilimi kowa ya san ba a gado, ba a zuwa a siya, sai ka yi to kuma ba kai ba, to ya za a yi? Sai ka haifi ɗanka lafiya, lau ɗanka ne jininka halal malak, yana jin turanci kuma kai ba ka ji. Da gado ne, da dole shi ma ya zama jahili kenan bai jin turanci ko? Da gado ne, tunda kan gidansu ba turanci. To amma tunda ilimi ne ya je ya yi, kai kuma kana nan ba ka yi ba, kai ke sai mai littafi, kai ke sai mai fensiri, kai ke sai mai kaza, amma ya je ya yi kai ba kai ba, sai waye gari yana jin turanci kai ba ka ji. Anan za ka iya cewa yaya aka yi ni ubanka nake ba na ji amma kai kake ji? A'a, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innamal ilmu bitta'allum, ilimi sai an koya. Shi yasa ilimi wai a ce ai shi ma wani yana da ilimi gwargwado. Musulunci baya son ilimi gwargwado, iliminka gwargwado je kaka bauta wa Allah kai kadai da shi. Amma har iliminka ya waye gari za ka karantar, za ka bada fatawa, to sai ka je ka yi karatu wadatacce don kar ka saka mutane a cikin kunci da kukumi. Jalinka naira 200 sai kai ta cin abinci, amma duk ran da kai aure ka haihu 200 za ta ishe ka jali kai da matarka da ɗanka? Ba a buƙatar gwargwado a nan, sai wadatacce. Ko ba haka ba ne? In ba haka ba, duk yadda kuka ci abinci yau gobe shi kenan jalin ya mutu. Amma kai kaɗai sai kai ta barazana a cikin jalinka, ka sai mangwara ka siyar 220, gobe za kana cin ɗan wake har da magi da safe, a ce wani fa daɗi yake ci, wallahi duk shi kaɗai ne, ran da duk ya samu abokiyar zama. Ababa mana, ko ba haka ba ne? Aha, to haka karatunka iyakarka ƙawa'idi ita bautawa Allah. Amma duk ran da kai ne malam mai wa'azi, kai ne mai kaza, to tashi ka je ka nemi karatu mai yawa, sannan ka zo kai malanta. In ba haka ba, karatunka yanzu nan zai tashi aiki, domin yanzu wata za ta ce maka Allah gafarta malam, ina yin al'ada kwana 7, yanzu jini ya wuce min, to yaya zan yi? Akwai wannan karatun cikin ƙawa'idi? Babu. To an ga ƙarshen iliminka ko ba a gani? To amma kai kaɗai ne za ka bauta Allah, namiji ina ruwanka da haila, har ka mutu za ka yi haila ne? Ba ka da buƙata a kan wannan. Jama'a mun fahimta da kyau ko? Yawwa. Sai ce wala yunasi ma taqaddama an al-imam Malik an adami mashru'iyyati istiqbal al-hujrati 'inda ad-du'a'i, yace maganar da ainihin wannan magana da muka faɗi bata tunkuɗe maganar da muka gabatar da ita wadda Imam Malik ya faɗi, na cewa bai halatta shari'ar musulunci bata shar'anta fuskantar wannan ɗaki na annabi sallallahu alaihi wasallama ba a wajen ainihin wato yin addu'a. Al-hikayatu allati jaa fiha anna malikan lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi an istiqbal al-hujra amarahu bidhalika. Akwai wata kissa, wata tatsuniya ce da aka kawo, aka danganta ta ga Malik. Aka ce wai wani halifa ya tambayi Imam Malik akan wata matsala da zamu zo mu karanta. Mun gabatar maka cewa Imam Malik ya ce shari'ar musulunci bata shar'anta maka wajen yin addu'a ka fuskanci wannan ɗaki inda kabarin annabi yake ba, sai dai ka fuskanci alƙibla ko? To amma ga wata maganar kuma tana nuna cewa Imam Malik ya bada fatawa akan a fuskanci kabarin annabi wajen addu'a, kaga kamar ta saba kenan. Can ya ce kada a fuskanta, nan kuma aka ce gashi ya ce a fuskanta. To wannan maganar ta cewa ya ce a fuskanta din ƙarya ce aka kirkire ta aka danganta ta ga Imam Malik. Dan kasancewa in kai babban malami ne na sunna, in ka mutu to za ka fuskanci kuma wata matsala dangane da mutane. Wani in ya je ya kwaso hayaniyar shi da bankaura, in aka kure shi ina dalili sai ya ce malam wane ya gaya mini? Domin ba yadda za a iya tabbatar da gaskiya ne ka faɗa ko baka faɗa ba domin ka mutu. Mun fahimci wannan jama'a? To amma yanzu da ake saka magana a kaset fa, in ka ce wane ya faɗa a wannan kaset, shi yasa yanzu ƙarya za ta yi sauki a kanta. Kana zuwa ai su albani sun ce kaza, sai a ce kawo kaset. A ni ma na ji an faɗa ne, sai a ce maganar banza kake, ba shi kenan ba jama'a. Amma kawai a ji a ce maka ai sun ce kaza, kai ma kuma sai ka je ka ce ai wane ya ce kaza. To in kuka haɗu da mai hankali kana nan kana zancen, sai a ce kai a ina ka ji, sai ce ni ma na tsaya can zan sai rake sai na ji ana magana. Shi kenan wai daga haka yiwu riwaya. Allah ya kiyaye. Wa qala, wai Imam Malik ya ce da wannan ainihin a sarki Mansur al-Abbasi, huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam, wannan ainihin sarki ya nazo ne wajen kabarin annabi a yadda tatsuniya take cewa tatsuniya ce kissa ce tana nan cikin ashifa wai yazo ya fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallama da yazo addu'a sai kuma ya fuskanci alqibla sai imam malik yace dan menene kake kauda kai daga kabarin annabi wajen addu'a ka fuskance shi ai wannan kabari shine tsanantuwarka ko kuma shi annabi muhammad shine tsanantuwarka shine zai kai ka ga Allah kuma shine ma ya sadar da babanka Adamu zuwa ga Allah domin akwai hadisin ƙarya da ake cewa wai annabi Adam lokacin da ya ci wannan bishiya da ya rasa yadda zai tuba ga Allah sai ya ce ya Allah dan albarkacin annabi muhammad ka yafe mini shine sai Allah ya ce a'a yaya kai ka san wannan annabi muhammad ban halicce shi ba ma sai ya ce ai na daga kai ne sai naga ka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin al'arshinka dan haka na san ba wanda zaka hada sunanka da nashi sai wanda kake ganin girma duk tatsuniya ce wannan to amma haka akai ta karantar da iyaye da kakanni lokacin ba su sani ba sai sai ta tara hadaya ana cinye musu shi yasa wallahi duk wanda ya kyamaci waɗannan ilimi billahi alazim yayi wa kanshi jafa'i ya saka kanshi a bala'i domin Allah madaukakin sarki da ya saukarwa annabi da alqur'ani da suka cewa annabi to in ka ce mu batattu ne to iyayenmu da kakanninmu fa sai Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna ai wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi gare ka ne dan kai wa wata jama'a wa'azi waɗanda iyayensu da kakanninsu ba su samu wannan gatan ba Allah bai nufe su da alheri ba dan haka bai aiko da manzon a cikin su ba sai ya aiko da shi a cikin ku in ku kuma kuka ce ba za ku bi ba dan iyayenku bai ku subi ba shikenan kun yi wa kanku jafa'i kamar yadda iyayenku suka fada asara yanzu mutun nawa ne uban shi ya mutu yana fifita da mafici shi kuma ya kawo iyakon condition yasa a gidan shi to yaya akai ba zai mutu yana fifita da mafici ba sai yace ai Allah ne ya kawo mu wannan zamanin ba haka ba ne haka ne a iyaye da kakanni a lokacin nan sai dai a tara su a nemi su tatsuniya masu wa'azin tirmi su nemi su hadisi su nemi su tamsiri abinda ake tara su a nemi su kenan ana nan sai Allah ya bayyana da ilmomi yadda za a iya tace kaza daidai ne kaza ba daidai bane sai kace to wani ilimi fa ya fito na zamani ku yi hankali da shi ba kai kai kanka asara ba kai kai kanka asara iyaye da kakanni sun samu wannan gatan jama'a ba su samu ba wallahi da muciyan nan ba dandalin karuwa ne da ƴan Daudu da ƴan Iska ba duk inda ka buga sai ka ji goge yanzu kafin ka ji goge a muciya sai ai wata 6 dan Allah ba a musulunta ba an samu canji Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa li annaha hikayatun batila saboda wannan kissa da aka kawo labari ne wanda yake na batacce makdhubatun ala malik ƙarya ce akai sai aka danganta ta ga Imam Malik وليس لها اسناد معروف باتما ده اسنادي wanda yake sananne thumma hiya ala khilafi thabit almanqul anhu sannan kuma tare da cewa ƙarya ce wannan maganar kuma ta saba wa abinda aka samo daga Imam Malik tabbatacce bi asani disiqati fi kutubi ashabihi da isnadai ingantattu na amintattun mutane waɗanda suka zo a cikin littafan almajiran Imam Malik ga abinda almajiran Imam Malik ɗan halal ɗan arziki irin albarka na Imam Malik suka ruwaito Imam Malik ya ce in an zo yin addu'a ba a fuskantar kabari sai aka samu wasu makaryata da ba a san su ba sai suka zo suka ce a'a ga abinda Imam Malik ya ce a fuskanci kabari a wajen addu'a kama zakarahu Isma'il ibn Ishaq al-Qadi wa ghayruhu kama yadda aka samu Isma'il dan Ishaq al-Qadi ya fadi a cikin littafin shi mai suna Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa sallama haka an samu wani daga cikin malamai shi ma ya ambaci haka dan haka wannan kissa ko ka karanta ta a cikin Ashifa to yana da kyau ka je ka tace ta tukuna mun fahimci wannan da kyau domin Ashifa littafi ne wanda aka hada al-mawquzatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wama akala sab'u wama zukkiya bismillah akwai abubuwan da suke daidai a ciki akwai abubuwan da suke ban kaura ne suna buƙatar sai an tsaya an tace su shi yasa malaman hadisi in za su karanta ashifa za su tsaya su tace abubuwa tukuna abubuwa ne alqadi ya rubuta da kyakkyawan niyya saboda haka kuma sai aka samu al'amura akwai alkhairi da yawa a ciki to amma akwai abubuwan da yake a ƙashin gaskiya ba su inganta ba su tabbata a danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam to dama abinda ake magana kenan ba wai ilimin ba amma tace ilimi din abinda ake so shine a samu madarar ilimi din menene yasa idan ka yanka kaza baka wurgata a wuta in ta gasu kawai ka ci haka saboda akwai a cikin ta akwai abinda bai dace a ci ba dan adam dai ba zai ci gashi ba ba zai ci kaza ba zai to sai a yanka ta a gyara nan a gyara nan a an tace kenan amma din ne ba nama bane ba kaza ce ke ba kaza kenan ba to haka ilimi din nan duk abubuwan da ake magana sai fa an tsaya an tace a cire kaza sannan a tabbatar da mutane mai kyau in ba haka ba a zo kullun a nemi kutuwan datsa to za a samu matsala Allah ya shiryar da mu shine ainihin sai malam yace wa misluha ma zakaruhu anhu irin wannan kissa dai ta ƙarya har wa yau akwai wata kissa din da ainihin aka fadi aka danganta ta ga ainihin al-Imam Malik annahu su'ila an aqwamin yutiluna al-qiyama mustaqbil al-hujra yad'una li anfusihim ma'ana irin wannan ainihin hikaya irin waccan din aka samu ainihin an tambaye Imam Malik aka ce mishi wasu mutane ne suke zuwa su tsaya su dade a tsaye suna fuskantar dakin da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yad'una li anfusihim sune wa kawunan sa addu'a fa ankara malikun zalika sai Imam Malik ya inkarin haka yace ba daidai bane wa zakara annahu min al-bid'a yace wannan na daga cikin bid'o'i allati lam yaf'alha as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan wannan bid'a ce wanda sahabbai da tabi'ai da suka biyo bayan su da kyautata ba su aikata ba wa qala Imam Malik yace لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها باب ابن da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta Imam Malik yana ishara akan zamanin shi kamar karshen wannan al'umma kenan to ga al'umma ta fara yin bid'a to menene zai gyara ta to shine abin da ya gyara farkon al'umma shine alkitabu was sunna to ina ga yanzu kuma jama'a ina ga yanzu ashe yanzu ne aka fi buƙatar a kawo mutane alqur'ani da sunna a fashe musu a yi musu bayani amma alaman hadis salafus salih in ba haka ba kuma wata bid'a za ta shigo qur'ani da sunna da za a aiki da su a bisa fahimtar da annabi da sahabbai da tabi'ai suka tafi akai saboda haka in ka kawo wata aya ai ga wannan aya hujja ce akan kaza sai a dubi wannan abin da ka fitar da shi daga cikin wannan aya wani abu ne wanda dama annabi yayi ko kuwa annabi bai ba zaka kawo mana wani sabon abu sai a ce asalin wanda aka saukawa da alqur'anin tunda bai haka ba kai baka isa ka kwakulo wannan abu a karkashin fahimtarka cikin wannan aya ba shine salafiyyancin da ake cewa in ba haka ba zaka ga kowa zai goge bakin shi ya ce ni ahlus sunna ne kowa zai goge bakin shi ya ce shi ahlus sunna ne wanda ya zauna zaman wazifa an ka tambaye shi sai ya ce shi ahlus sunna ne sai ce maka ai annabi ya ce Allah ya ce ayi zikiri bukuratan wa asila ya kawo dalilin zikiri safa da yamma Allah ya ce ayi annabi yana yin zikiri kafa kaza yana yin kafa kaza amma abin da za a tambaye shi shin an samu to daga annabi din yana kewaye kyalle yana yin wannan a'a to ka fadi a tsaya din yadda Allah ya ce yadda annabi ya ce kada a kara to ma'anar salafiyancin kenan dan haka ku kanku da ke cewa ku ne ahlus sunna in ba ku yi marmaza kun bambance kanku da cewa ku ahlus sunna salafiyya ba to shi kenan kun zama iri ɗaya da waɗancan kenan. Allah ya kiyaye. Wannan magana a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce unzur qa'idatan jalila ka duba littafin Ibn Taymiyya mai suna qa'idatun jalila Ibn Taymiyya na Ibn Taymiyya ne shafi na 53 zuwa shafi na 62 wannan littafi mun yi bayani akan shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya rubuta shi ne dangane da mas'ala ta tauhidi akan tawassuli da mas'ala akan cewa dan Allah ya halatta to a ce dan Allah dan annabi kowa na dan zumuncin da ke tsakaninmu da mas'ala akan ceto cewa ceto gaskiya ne da hukuncin waɗanda ke inkarin ceto da mas'aloli makamantan waɗannan abin da ya shafi addu'a da ladubban addu'a da tsare-tsare na abin da ya shafi tauhidi da aqidar salaf akan haka Ibn Taymiyya ya rubuta wannan littafi al-maktabul islami waɗanda ke Damascus Sham su ne suka ainihin buga wannan littafi wannan bugu shi yafi yawa a hannun mutane a duniya to amma an samu wani kuskure da ya faru a cikin wannan nuskha wannan bugu na maktabul islami kuskuren da ya faru shine akwai inda suka ce was-su'alu war-ragabatu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya san yana da wannan nuskha ta maktabul islami sai ya gyara war-ragabatu ila Allah wa rasulihi to ba haka Ibn Taymiyya ya rubuta ba domin wannan ma'anar ta saba wa aqidar Ibn Taymiyya kuma ta saba wa aqidar musulmi war ragabatu ila Allah wa rasulihi kwadayin rahama ana yin shi ne zuwa ga Allah da manzon Allah to wannan ba daidai bane sai aka samu wani babban malami a Jami'ar Islamiyya, Dr. Rabi Abdulhadi Al-Madkhali, babban malami ne, dattijo ya kai wajen shekara 70 a Kulliyatul Hadith Sharif a Jami'ar Islamiyya. Yana karatu sai ya karanta wannan wuri sai ya ce sam faufau Ibn Taymiyyah ba zai sa alƙalamin shi ya rubuta wannan ba, kuskure da ya faru. To wannan malami sai ya je samu Allamatul Jazira Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, yace ga matsalar da na gani a cikin wannan littafi, amma ni ban yadda alƙalamin Ibn Taymiyyah ya rubuta haka ba. Dan haka Ibn Baz su ne manyan malamai na duniyar musulunci, aka yi shela aka sa duk wanda yake da wannan kofi na littafi ya kawo, ana son a tabbatar da abin da yake daidai. Kun ji abin da ake yi? Ba kawai nan wasu ƴan malamai shi kenan da wani ma sunan shi ma ba zai iya lirabi ba, a ji a ce malaman ƙungiya sun yi ijma'i. Ijma'u ahlil madina habawa ina mala. Mun fahimta, aka zo aka tattaro waɗannan nusakh, da aka zo aka bincika sai aka samu wani tsohon bugu da daɗewa, ya ce war ragabatu ilallahi wa su'alihi, kwaɗayin rahama ana kai shi ga Allah ne, wa su'alihi kuma Allah ake roƙo kadai. To wannan su'alihi ne ya birkice sai zama wa rasulihi a wancan bugun. Rabi'u Abdulhadi ya ce sai na ji farin ciki ran nan ba bacci, ya ce sai gama bari ya ɗauki littafin gaba ɗaya ya haƙaƙa shi ya yi takharijin shi. To shine in kana da bugu na da na maktabil islami zaka ganshi dan siriri, babu tahqiqi da ta'liqi da takhrijin hadisan jiki, amma akwai wannan da Rabi'u Abdulhadi yayi, yayi tahqiqin shi, yayi takhrijin shi, ya gyara shi tas, to ka neme shi zaka samu ƙara-ƙaran bayanai akan haka insha Allah, bayani akan wannan littafin ke Allah ya shiryar da mu. To Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace al-mas'alatu ath-thaniya wal 20 wa 100, mas'ala ta 122, wa idza zara qabral kafiri, amma ai mun karanto a baya cewa ha kabarin kafiri ana ziyarta ko, amma an anje kabarin kafiri aka ce ba addu'a za a yi mishi ba, to me za a yi? Sai malam yace fala yusallimu alaihi, idan har musulmi ya ziyarci kabarin kafiri kai ya mishi sallama, wala yad'u lahu, kada ya mishi addu'a, bal yubashshirhu bin nari, sai dai ya mishi albashir da wuta, yace kai dan wuta ne. Wane mutum? Wata sunnar sai littafan Albani wallahi, ƙi da ƙi, so da so, hasada da hasada, dole sai ka dawo kayan ladabi tukuna za ka samu a waɗannan littafan wallahi. Mun fahimci wannan? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, shine yace kazalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ka ji na faɗa ɗin nan haka manzon Allah ya umarni, ba ni na kazo man barataya aka bani ne ba. Fi hadisi Sa'ad ibn Abi Waqqas, a cikin hadisin Sa'ad dan Abi Waqqas, qala Sa'ad dan Abi Waqqas yace jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, wani ba kauye balarabi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa qala sai yace inna abi kana yasilu ar-rahima, mahaifina ya kasance yana sadar da zumunci, wa kana ya kasance yana kaza yana aikin alheri kaza yana aikin alheri kaza, to amma ya mutu yana ba ma guje, fa aina huwa, yanzu yana ina? Yana wuta ko yana aljanna? Kai in ba kauye ba, wa zai wannan tambaya dama? Mahallin tambayar ne tunda ba kauye ne, ba mamaki. Fa aina huwa, wai yana tambaya uban shi da ya mutu yana maguzanci, ko da a lokacin da yake maguzanci yana sadar da zumunci, yana kaza, to yana ina? Qala annabi yace sinnari, yana wuta. Manzo Allah kenan mai magana a karkashin wahayi, in yace babanka na wuta dole ka yadda, in kai musu to kai ma karshen ta ka zama danta. Don haka faka annal a'rabiyya wajada min zalika, kamar wannan bakawi ya ji zafin wannan fatawa ta manzon Allah, faqala ya rasulullahi, sai ya ce ya manzon Allah, fa aina abuka, to naka baban fa yana ina? Shi ma ya mutu yana zamanin maguzanci. Qala sai annabi ya ce haythu ma mararta bi qabri kafirin, duk inda ka je wucewa kaga wani kabari na kafiri, fa bashirhu bin nari, to kai mishi albashir da wuta. Wannan ba da amsar da annabi ya yi a balagance, a fasahance, ya fiye ce mishi nima na uban yana wuta, domin ya nuna nashi din ma yana wuta kamar yadda naka kai baya ke wuta, kuma duk inda kaje zaka wuce irin waɗannan kaburbukan ka tsaya kai musu albashir da cewa ƴan wuta ne. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Kamar inda Allah madaukakin sarki yace la uqsimu bi hadhal baladi, ai ba sai na rantse da wannan gari za ku san darajar shi ba, ya fi kaiwa matuƙa da fasaha fiye da kace na rantsi da wannan gari. Ma'ana ba ma sai na rantsi ba za ku san darajar garin. Ya fi cewa kace na rantsi garin na da daraja. Mun fahimci wannan da kyau? Qala Sa'ad ya ce fa aslama al-arabiyyu ba'du, daga baya sai wannan ba kauye ya musulunta. Wannan ya nuna duk yadda za a faɗi gaskiya, gaskiya ba za ta koru wani ba kenan, don haka a faɗe ta yadda ya kamata, don gashi an gaya mai gaskiya kuma ya musulunta. Faƙala sai wannan ainihin ba kauye ya ce laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta'aban, haƙiƙa manzon Allah ya dora min wahala. Ma marartu bi qabri kafirin illa bashartuhu bin nari, domin babu wani kabari na kafiri zan je wucewa da shi sai na tsaya ne mai albashir da cewa dan wuta ne, to ba wahala ta same ni ba. To amma ya kai ba kauye, ai ba manzon Allah ya dora maka ba, kwakulan fatawarka ya ja maka. Manzon Allah, Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, haqiqa manzo yazo daga cikin ku mutane balarabe ne, mutum irin ku yana zance da harufa irin naku, azizun alaihi ma anittum, abin duk da zai wahalshe ku wannan abu yana tawa da wannan manzo hankali, harisun alaikum wannan manzo mai kwadayi ne akan ku samu rahama da alheri, bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne da tausayawa da tausasawa ga ainihin mu'minai. To shin wannan ba kawai da yace annabi ya dora mishi wahala, haqiqa annabi ne ya dora mai wahala, ba shi ya dora mishi ba? Dama Allah yace la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, kar ku rinka bincike da tambayoyin wasu abubuwa waɗanda idan aka bayyana muku sai su bata muku rai. Wa in tasalu an hahina yunazzalu alquran, in kuka yi bincike game da waɗannan abubuwa kuna tambaya lokacin da alqur'ani ke sauka, tubda lakum, za a bayyana muku kuma ranku zai baci. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma yanzu tunda qur'ani ya gama sauka, duk abin da kake so ka tambaya akwai amsar shi a musulunci. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba sai koma ya nemi sani shi ba. Yanzu kana da yancin duk tambayar da ta zo zuciyarka ka yi ta, in malam mai fatawa ya sani ya baka, in bai sani ba shi ma ya je ya nemi sani gaba daya. Amma a wancan lokacin sai aka sa masa ainihin kan da garki wajen yin tambaya. Wannan hadisi na wannan baqawi al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace akhrajahu at-Tabarani wa al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi fil Mu'jam al-Kabir, a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir, a cikin ainihin takadda ta 1 shafi na 101 da ma'ana juz'i na mujalladi na farko, shafi na 191 a cikin kashi na farko na wannan littafi. Wa Ibnus-Sunni da Ibnus-Sunni fi amalil yawmi wal layla, a cikin littafin shi mai suna amalil yawmi wal layla, a cikin raqami na 588 lamba kenan. Wa diya'ul maqdisi fil ahadith al mukhtara, da diya'ul maqdisi a cikin littafin shi al ahadith al mukhtara mujalladi na farko shafi na 333, wal bazzar da bazzar a cikin lamba hadisi na 93, sai ce zawaiduhu, ka duba zawaid na musnad na bazzar, bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. وقال الحيثمي الحافظ الحيثمي يفتي اتكل التافن مجمع الزوائد مجلدين فرقو شافي نتلي تيد شابك زواء تلي تيد شاتك وزيتي ورجاله رجال الصحيح ورجاله رجال الصحيح متانا نذكر رويتو وانا حديثي متانا بخاري دا مسلم سكر رويتو حديثي دا قريسي من فهمت وانا نكيو جماعة دا هكا حديث مي انغانشيني سيما لن يتي. وقد اخرجه ابن ماجه, Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 476 zuwa 477 min hadhal wajhi, ta wannan fuska. Lakinnahu ja'alahu min musnad Abdullah ibn Umar, sai dai shi Ibn Majah a cikin tashi riwaya sai ya ce hadisin Abdullah dan Umar ne ya ruwaito shi, ba Sa'ad dan Abi Waqqas ba. Wa qala al-Busiri fi az-Zawaid, sai Busiri ya fadi a cikin littafin shi Zawaid na Ibn Majah a cikin takadda ta 98 fuska ta biyu, na yi muku bayani akan wannan zawa'id an buga shi yanzu da ta haƙiƙin malamin ta kaku masu. Busiri ya ce isnaduhu sahihun, isnadin shi mai inganci ne, wa rijaluhu thiqatun, kuma mutanen da suka ruwaito shi amintattun mutane ne. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai na ce lakinnahu shab, sai dai wannan ainihin riwayar ta Ibn Majah shab ce. Kun ga bambancin Muhammad Nasiruddin al-Albani da sauran malaman da suka gabata. Allah ya yi wa kwakwalwar shi wata irin baiwa ta yanzu nan ya iya haɗawa nan da nan ya gano wata illa. Dama aka ce gano illa a cikin hadisi banda ƙwarewa da bincike a cikin littattafan malaman da suka gabace ka, to akwai kuma wani nau'i ta baiwar Allah. to sai zama Allah ya hada mishi wannan mutumin da yake yau shekara shi 86 a duniya karatu yake samfarera karatu kuma uban shi malami ne tun daga gida ya fara shan karatu ba irin ka ba sai da aka kafa kungiya tuku na san ka zo ka fara zaka hada kanka da shi ba zai yiwu ba dai kenan sannan yazo ya zauna a Damascus Sham inda maktabatu zahiriya take library din da a duniyar musulunci babu kamar shi to sannan ga karatu ga ilimi ga littafai to dan haka da ya hada nan yanzu sai gano cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba waccan riwaya da muka karanta ta farko riwaya ce sahihiya ita ce riwayar Tabarani da Ibn Sunni da Diya'ul Maqdisi da Bazzar wannan sahihiya ce ita ce daga Sa'd dan Abi Waqqas ta Ibn Majah ma sahihiya ce amma Ibn Majah shi sai yace ta hanyar Abdullahi dan Umar to in dai ta hanyar Abdullahi dan Umar ne to ba a san wannan hadisi a cikin musnadin Abdullahi dan Umar ba dan haka kuskure ne dan haka sai a ce isnadin Ibn Majah akwai shuzubi a cikin shi mun fahimci wannan magana jama'a yawa dan haka sai yace wal mahfuzu annahu min musnad Sa'd yace magana da take daidai wannan hadisi na daga cikin hadisan Sa'd dan Abi Waqqas kama bayyantuhu fil ahadith as-sahiha kama yadda na bayyana haka a cikin littafi na silsilatul ahadith as-sahiha a cikin lamba ainihin hadisi na 18 to bari mu leka mu ji abin da yace a cikin silsilar sahiha din ga ta ko sai mu dan ji abin da yace kadan a takaice dangane da wannan hadisi domin mu ma mu karu da ilimi ko gashi a cikin mujalladi na farko shafi na 25 lamba hadisi na 18 kama yadda ya fadi yace ma za ya qulu idza marra bi qabril kafir da haka ya tarjama ma yace wai me mutun zai fadi in yazo wucewa ya ga kabarin kafiri shine sai ka wannan hadisi da annabi yace haythu ma mararta bi qabri kafirin fa bashirhu bin nar shi dai wannan hadisin bayan yayi takhrijin shi daya daya a ilmance ya kawo duk waɗannan maganganu baki daya to har yazo ya kawo ainihin magana da aka ce wannan hadisi qultu fa zahiru annahu akhta'a fi isnad hadha al hadisi aidan faqala fihi an salimin an abihi ya kawo maganar wani malami ne wanda yace wannan hadisi ainihin wato ya karbo shi ne daga Salim dan Abdullahi dan Umar shi kuma Salim yace daga mahaifin shi sai malam yace was sawabu an Amir bin Sa'd abin da yake daidai shine wannan hadisi daga Amir ne dan Sa'd an abihi daga mahaifin shi Sa'd ibn Abi Waqqas kama fi riwayat ibn Akhram wa ghairihi kama yadda yazo cikin riwaya ibn Akhram da kuma wani malamin وقد قال الحيثمي في المجمع يتي حيثم يا فدي ا cikin majma'u zawaid ba'da an saqahu min hadith sa'd bayan ya kawo shi daga cikin hadisin sa'd a mujalladi na farko shafi na 117 zuwa 118 na majma'u zawaid kamar yadda muka fadi yace rawahu al-bazzar wa tabarani fil kabir wa rijaluhu rijalus sahih duk mun karanta wadannan maganganu to amma abin da yasa muka dauko wannan saboda abu biyu da yace a duba silsilar sahiha din nan yayi bayani akan yaya aka yi wannan hadisi ya zama bashi cikin hadisan Abdullahi dan Umar to duk ga bayanan nan ya gabatar da su tun daga shafi na 25 din zuwa da 6 to sai yace min fiqhil hadis daga cikin fiqhun da zamu fa'idanta a cikin wannan hadisi wa fi hadhal hadisi fa'idatun hamma yace a cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida mai muhimmanci aghfalatha ammatu kutubil fiqhi yace baki dayan littafan fiqhu sun gafala sun manta ba su kawo wannan fa'ida ba gaba dayanta abinda malam yake son ya nuna maka in dai aka ce ka tsaya altafan fiqhu kawai to akwai abubuwa da dama da annabi ya shar'anta ba kai asarar su jama'a mun fahimci wannan da kyau mun karanta da ku anan cikin ahkamul jana'iz da ya ka cewa yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in mace ta mutu in za a rufe ta in an je makabarta a ce jiya waye bai kwanta da matar shi ba in an samu irin wannan sai a ce ya shiga cikin kabari din ya saka ta a cikin kabarinta annabi ya hukunta haka duk wani tawili da zaka yi gaba daya layin fiku ba zai ci bagon maka aje shi in an je makabarta kawai ka bi sunna ba haka ba kai ma mubtadi ne irin wadancan mun fahimci wannan da kyau jama'a to shikenan sai malam yace to wannan na daga cikin dalilai daruruwa da suka sa muka ce mutane su fi bada muhimmanci wajen karatun alqur'ani da sunna domin yace ga wannan sunna babu wani littafi na fiqh baki daya wanda ya kawo ta dillita da man fiqhun ka da kake karanta a nan kasar ka misali kai dan Najeriya a fara da kai wanda kai akan wannan fiqhun kake gani shine fiqhun duniya da lahira tun daga qawaidi har zuwa mukhtasar har zuwa mudawwana har zuwa lawwali da sani ko da za a kai ashir ne akwai inda aka faɗi wannan zancen a ciki babu to amma yana nan cikin sahihul bukhari to aka ce wai ba za a yi karatu littafin hadisi ba sai dai tahassuban wai ba za a karanta littafin hadisi ba sai dai a karanta domin neman lada kawai an ce sallallahu alaihi wasallama a samu ladan salati amma ba dan ai aiki da su ba jafa'i kenan aka yi wasu bukhari duk wahalar su bukhari ta kare a wannan manufa mun fahimci wannan da kyau jama'a to shine yace wannan na daga fa'idar da littafin fiqhu baki ɗayan su ba su kawo ta ba ala wahiya mashru'iyyatu tabshir wahiya mashru'iyyatu tabshir al-kafir bin-nar idha marra biqabrihi ita ce shari'a ta shar'anta kai wa kafiri al-bushr da wuta in ka zo wuce kabarin shi wala yakhfa ma fi hadha at-tashri'i min iqaz al-mu'min wa tadhkirihi bi khuturati jarm hadha al-kafir yace wannan al-bushr da shari'ar musulunci tace duk inda ka je wuce kabarin kafiri ka tsaya kai mishi cewa shi dan wuta ne to wannan ba boyayyen abu bane na motsa imanin mumini da tunasar da shi game da hadarin da wannan kafiri ya fada ciki haythu takaba zamban aziman saboda ya afka wani zunubi mai girma tahawwana zunubud dunya kulluha tijahu wa law ijtama'at duk laifukan duniya da za su hadu to wannan laifi da wannan kafiri ya afka to ya fi shi muni wa huwa al-kufru billahi azza wa jalla shine kafirce wa Allah mai buwa da daukaka wal ishraku bihi alladhi abana Allah ta'ala an shiddati maqatihi iyyahu da kuma shirka da yawa Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana mummunan fushin shi akan shi hina stafnahu min al-maghfira yayin da Allah ya kebance shi daga cewa in dai mutun ya mutu yana shirka Allah ba zai mai gafara ba wa qala Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai gafara ba matukar aka hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u amma Allah zai gafara laifin da yake kasa da shirka ga wanda ya so matukar mutun ya mutu akan haka mun fahimci wannan to duk sanda ka wuce kabarin kafiri kace ya kai Mr. Okonko manzo Allah ya ce mu ce kai dan wuta ne ya kamata ka tsaya kai tunani menene wannan kafiri yayi har da ake yi mishi albushir da cewa dan wuta ne shine kafirci da shirka to kai kai hankali da su kenan abin da ake so ka fahimta kenan to yanzu dan Allah karatun sunna bai da amfani kenan to dan Allah sai ka haifi danka sai a fara da ahlari wallahi an yi laifi a fara da qur'ani sannan a sanya 40 hadisi sannan a sa bulugul maram sannan a sa ahlari din wannan kawai ita ce kaida duk abin da za a je a fada a je a fada amma wallahi da qur'ani za a fara sannan da hadisi kafin danka ya ji zancen kowa a duniyar nan ya fara jin zancen Allah sannan ya ji zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ya ji zancen tuka domin zantuka ne ga sunan sai ran da ya mutu to yana nan ran da ya ji malam wane ya ce kaza to sai ya ce to ai mun karanta Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza dan haka sai ya gwada in maganar malam wane ba ce daidai da ta Allah ba sai ya aji amma daga haihuwar shi ya fara farkon karatu ya fara da zantuka daga baya aka zo aka kawo mishi alqur'ani da sunna duk inda ya kai wajen iya wannan kira'a duk wannan kira'a da make murya fa ba nan ne makasudi ba fa ana wani haka yuyuyu dek a aje wannan fa a ajiye tukuna qira'a dai mujawwada ayi ta ba laifi amma wata murya a shula shu ana sama ana cewa ran nan sun yi qira'a ba anan ne aka kwana ba gabatar da wannan akan zancen kowa la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi to an zo an fara koya mishi zancen wani ana nan wata ran sai kace mishi annabi ya ce sai ya ce to ai kuma to mu dai maganganun malaman fiqhu muna ganin girman su duk waɗannan malaman da ake hayaniya da su duk tarbiyyar da aka yi musu kenan shi yasa ake samun matsala da su duk abin da ya kawo kenan ba haka ba me zai kawo matsala a ce maka manzon Allah ya ce kafiri yana ingila arne aka je taro world conference na majalisar dinkin duniya kasa kaza ba lafiya Angola ba lafiya ina duk duniya ta keke majalisar dinkin duniya ta kasa dinke ta kafiri ya mike yace wallahi law kana muhammadun nabiyul arabi hayyan la halla hadhihi al mushkilat wa huwa muttaki'un yashrubu shay kafiri yace wallahi da muhammad annabin laraba tunda shi arne ne ba zai ce annabin duniya gaba daya sai ya ce annabin laraba yace da yana nan da rai yana kashin gide yana shan shayi duk zai warware wannan matsalar kafiri ya zama manzo Allah yana fitar da duniya nan duk halin da ake cikin ya tashi bayani amma kana nan musulmi masallaci kaza ana rikici akan kaza wai masallaci ana rikici akan jilsatul istiraha ƙarya ne ake wannan rikicin munafinci ya kawo shi me Allah yake wa in tanaza'tum fi shay'in asalin sanadin saukar wannan aya, jigo ne wani yake shayar da gonar shi, sai wani yake zargin kamar an zalunce shi, sai manzon Allah ya hukunce akai, sai Allah ya saukar da watan aya dake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta hukimuka fi ma shajara bainahum, ba za su taba imani ba sai sun sa kai ne mai hukunci akan rikicin da ya shiga tsakanin su. Akan matsalar shayar da gona Allah ya saukar da aya, sai akan yadda ake sallah Allah bai da ta cewa a ciki, sai ya ce ana rikici, ba mun nifaka ce ta kawo haka wallahi. In ba haka ba Allah cewa fa in tanaza'tum fi shay'in, in kuna jayayya game da wani abu ko menene ya kawo shi, yace fi shay'in ko menene, farudduhu ila Allah, ku komar da wannan fatawa zuwa ga Allah war rasul da manzon Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in dai kun yarda cewa Allah gaskiya ne akwai shi, shi kadai ake bauta, shi kadai ke bada doka, sannan kun yarda cewa lahira gaskiya ne, za a yi muku hisabi akan abubuwan da kuke, sai Allah yake zalika, yin wannan abu khairun, shine kadai alheri, duk abin da ba haka ba alheri bane. Wa ahsanu ta'wila qur'ani, da manzon Allah sune kyakkyawan makoma. Waka ce ana rikici akan jilfatul istiraha, wannan yace su ba su saba ba, wannan yace tsofaffi ke yi, duk wani tsoho a aje shi, menene Allah yace? Sai a duba cikin alqur'ani akwai bayanin jilfatul istiraha, sai mu ce eh to mu dai bamu gani ba. Sai a dauko sahihul bukhari, sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu, bayan qur'ani sai ne sai sahihul bukhari, sai a bude wuri biyar bukhari ya ruwaito manzon Allah na jilfatul istiraha, to manzon Allah na yi, to daga yau sai yau kowa yayi, to ai an matsa ne, ba a matsa maka ba, ba za a matsa maka ba, kai mahaukaci ne, wallahu yad'uka ila daris salam, me yasa kake dukan ɗan kai tafi makaranta, ba zo kake ilimi ba, jahilci yana damunka, an zo za India ko Baturiya ta zo za ta sai dankalin tura wurinka, baka da bakin magana, ga baki, ga leɓe, ga komai, amma baka da means of communication tsakaninka da su, sai ka nemo wani ka ce zo ka saka mana baki, garin haka ya san yadda ya yanke ka, ga ka a tsaye, kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha, kana duniya amma an fitar da kai saboda baka da harshen da zaka yi magana, sai kai fushi ka saka danka a makaranta ka ce jahilcin da muka yi fama da shi ba za mu yadda ku yi fama da shi ba, sai ka ji labarin yaki zuwa ka matsa mai ka doke shi, duk ba haka kuke ba, to me yasa kake matsa danka, kai yanzu dan an matsa maka ka bi sunna har matsawa ne, duk abin da ake matsa maka ka bi, in ma an matsa maka din kaunarka ake yi, ku inda kuka matsa, ku da kuka matsa mutane ma da rashin kan gado, saukar farko tukuna balbala za a saukar ta kaulasan a garin tukuna, duk sai an yayyafe mutane da kaulasan, ba haka ake ba, to ku yanzu zuwa akai aka ce gashi daga manzon Allah ne, sai aka ce to yan committee za su duba, to duk committee su gama dubawa, amma dai karshen committee su yadda da maganar manzon Allah, ba haka ba ya zama committee yan wuta, kawai shikenan jama'a. To yanzu don Allah, manzon Allah na da na cewa akan matsala, sai a ce wai ana ta rikici, don Allah ba nifaka za ta kawo wannan ba jama'a, Allah ya kiyaye. To shine sai malam yake cewa walihaza qala sallallahu alaihi wa sallama, saboda haka manzon Allah yace akbarul kaba'iri an taj'ala lillahi nidan wa qad khalaqaka, zunubi mafi girma a wurin Allah shine ka sanya wa Allah kishi ya alhali shi ya halicce ka. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa innal jahla bi hadhihi al-fa'ida, jahilta wannan fa'ida da muka samu cikin wannan hadisi, mimma udiya bi ba'd al-muslimina ila al-wuqu'i fi khilaf ma arada ash-shari'u al-hakim minha, ya ja musu an samu wasu daga cikin musulmi sun afka wa sabanin abin da manzon Allah wanda yake gwani ne hikima yake nufi gare su. Fa innana na'lamu, malan yace domin mu mun san, anna kaseeran minal muslimina ya'tuna biladal kufri, da yawa akwai musulmi masu zuwa kasar kafirci, liqaba'i ba'dil masalih, domin biyan wasu bukatu nasu al khassa, nasu na musamman, aw al amma, ko kuma na al ummar kasar su baki daya. Fala yaktafuna bidhalika, ba za su takaitu akan su je America ko Ingila ko Russia ko Faransa ko Jamus biyan bukatun su ba kawai. Hatta yaqsudu ziyarata ba'd quburi man yusammunahu bi udhama'i ar-rijal min al-kuffar, sai sun ketare daga manufar da ta kai su su tafi ziyarar kaburbukan waɗanda ake kira manyan ƙasa, sai a ce za a je ziyarar manyan ƙasa a ƙasar Ingila. Wa yad'una ala quburihim al-azhar, sai su je suna sanya furannin girmamawa akan kaburbukan su, wal akalil, da kuma kambi na girmamawa, ويقفون امامها خاشعين محزونين su tsaya a gaban waɗannan kaburbuka suna masu kankan da kai kuma cikin bakin ciki har sai a ce an cire hula. Allah ya ji kan Malam Aminu Kano da gafara, yace kafirin zan cire hula? Allah ya gafarta malam. Ka je ka tsaya wai har kai shiru, wai a ce an yi shiru na minti tsaya ana jimamin mutuwar Sir Lord Lugard. Ka ji fa abin da yake akan kan ka tsaya a kabarin Lord Lugard din nan, sai ka faɗa da turanci, ba suna ji ba, faɗi da turanci. A da da kai ƙasar Kurana, dama me za ka yi da Ingila? Lord Lugard manzo Allah ya ce kai dan wuta ne, ba abin da za a yi, sai ka ce addini na kenan, ni addini na nake bi. Ai an ce kowa ya addinin shi ko? To addini na ya ce in ce Lord Lugard dan wuta ne, cikamakin addini na kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Shine malam ya ci gaba da cewa mimma yush'iru bi ridahum anhum, wannan na sa a fahimci cewa sun yarda da waɗannan kafirai ne, wa adami maqatihim iyyahu, da kuma rashin fushi da su, ba sa fushi da su. Ma'a annal uswatal hasana bil anbiya'i alayhi musallam, tare da cewa kyakkyawan koyi da annabawa taqdi khilafa zalika, ya hukunta sabanin haka. Kama qala fi kama fi hadha al hadisi sahih, kama yadda yazo a cikin wannan ingantaccen hadisi, kaji shari'ar annabi Muhammad ta hukunta haka. Wasma qaulallahi azza wa jalla, malai yace ka saurari maganar Allah mai buwa da daukaka. Allah yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu, ya ku musulmi ku yi kyakkyawan koyi game da Ibrahim da shi da mu'minan da ke tare da shi. Id qalu liqaumihim, yayin da suka ce wa jama'ar su, inna bura'u minkum, mu ba mu ba ku, wa mimma ta'buduna min dunillahi, kuma ba mu ba abin da kuke bauta wanda ba Allah ba. Anan tukuna sun faɗi wannan magana ne a boye a masallaci ko ku kafiran suka gaya gaba da gaba? Kafiran suka gaya, dan in ba kafiran suka gaya ba yaushe za su fahimta? Domin Allah ya ce iz qalu liqaumihim, kaga ashe sun faɗa musu ne suna ji. Kafarna bikum, mun kafirce muku. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, da kiyayya da gaba sun bayyana a tsakaninmu da ku har abadan abidina. Al'aya yake ka karanta aya har zuwa ƙarshen ta. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To ashe addinin annabawa ya hukunta ne, a fito karara ayi wa kafirai tawaye. Hadha mawqifuhum minhum wa hum ahya, malam yace wannan shine matsayin mu'minai na gaskiya game da kafirai a lokacin da kafiran suke da rai. Fa kaifa wa hum amwatu, ina kuma an aka ce matattu ne? Da ran shi ma an ce ka tsaya ka ce ba mu ba kai da kai da abin da kake bauta sai ran da ka musulunta ka tuba, ina kuma gawar shi yana cikin kabari? Warawa al-Bukhari wa Muslim an ibn Umar annahu sallallahu alayhi wa sallama qala lahum lamma marra bil hujr, manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama, kuma yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullah dan Umar yace manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama yace la tadkhulu ala ha'ula'i al-qaumil mu'azzabin, lokacin da mutanen annabi da mutanen suka je za su wuce kasar annabi Salihu, inda Allah ya halaka mutanen annabi Salihu, sai manzo Allah yake kar ku shiga garin waɗannan mutane da Allah yake musu azaba. Illa an takunu bakina, sai dai ku shiga kuna kuka. Fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim, in kuwa har ba za ku shiga kuna kuka ba, to kar ku shiga garin. An yusibakum ma asabahum, domin bala'in da ya same su kada ya same ku. Warawahu Ahmad, al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan ainihin hadisin. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shine malam yace wa qattar jama li hadha al-hadith Siddiq Khan fi nazl al-abrar, yace akwai wani babban malami Sheikh Siddiq Khan a cikin littafin shi Nazl al-Abrar shafi na 293 yayi tarjumar wannan hadisi, yace bi babil buka'i wal khawf indal mururi bi quburi adh-dhalimin, babin da ke magana akan mutun yayi kuka kuma ya ji tsoro lokacin da yazo zai wuce kaburbukan adh-dhalimai, wa bi masarihim, da wuraren da Allah ya halaka su, wa izhari al-iftiqari ila Allah ta'ala, da kuma bayyana kankan da kai da bukatuwa ga Allah, wa tahziri min al-ghaflati an zalika, da kuma tsoratarwa da ake akan ka gafala game da ainihin wannan tsoron azabar Allah da kuka da tsoro lokacin da kake wucewa a kaburbukan su. Malam yace as'alullaha ta'ala an yufaqihana fi dinina, ina roƙon Allah, Allah ya fahimtar da mu addinin mu, wa an yulhimana al-amala bihi, Allah kuma ya sa mana, ya kimsa mana aiki da abin da muke koyo, innahu sami'un mujib, Allah mai ji ne kuma Allah mai amsa addu'ar mu ne. Kun ji abin da malai ya faɗi? Mun ji wannan da kyau ko jama'a? to kaida kenan in aka je wuce kabarin kafirai abin da za a faɗi kenan saboda lokaci da ya kure insha Allah sai gobe wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.